نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ذات الربيع الأول shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yayi daidai da yammaci na 14 ga watan 12 shekara ta 2017 shekarar miladiya. Za mu ci gaba ne insha Allah ta'ala a cikin karatun littafin mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kamalin darama. Idan ba a manta ba, wancan sati mun shiga cikin babin da yake bayani game da at-tawadu'u wa khafdul janahi lil mu'minina. Mun karanta wasu hadisai da gaske kuma lokaci ya mana. Hadisin da muka dakata a kansa shi ne hadisi na 6. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 7. Malai ya ce wa Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha qala وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطي عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها لشيطان وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. والناديسي كما رأي دمك جيشي ببنسى بي أنس مالك yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi shine royito shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kana ya kasance idza akala ta'aman idan ya ci abinci ya kammala la'iqa asabi'ahu thalatha ya kan sibe ɗan yatsinsa guda uku. Abin nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ci abinci ya kammala hannunsa da ya ci abincin da shi baya sa hannu a ruwa ya wanke ko kuma ya samu tsumma ya share, yakan sa shi ne a baki ya sibe shi sannan in zai wanke daga baya sai ya wanke. Nan an ambaci ya tsu guda uku saboda galibi abin da yafi yawa cin abincin annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi yakan ci ne da in ya tsu guda uku waɗannan in ya tsu da wusta da sababa da kuma ibahama. Wusta shi ne ɗanyatsan tsakiya, ɗanyatsan da yake tsakiya wanda yake tsakanin biyun farko da kuma biyun ƙarshe. Wusta sababa kuma shi ne ɗanyatsan da ake nuni da shi, manuniya kenan. Ibahama kuma shi ne babban ɗanyatsa. To waɗannan ɗanyatsu guda uku da su annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cin abinci. Malamai suka ce musamman ma idan abincin ya dace abinci ne mai kura-kura ko kuma abincin da ake iya daukar sa, to babu laifi sai mutum ya ci abincinsa da ɗanyatsu guda uku. Amma idan ya kasance abinci ne da yake mai ruwa-ruwa ko abincin da yake ba shi da girma kwarai da gaske kaɗan yana da ƙanƙanta, to babu laifi mutum ya sanya ɗanyatsunsa gaba ɗaya guda biyar ɗin ya ci abinci da su. Wannan babu wani abu, duk malamai sun yarda akan haka. Sai dai idan mutum har zai iya cin abinci, yanzu misali kamar gurasa, idan aka gutsutsura gurasa tunda galibi abincin sa yafi ga gurasa, to kaga abin da aka isa ɗanyatsu guda uku ka ɗauko ta ka ci. To abin da yafi shine ka ci ta da ɗanyatsu guda uku. irin abin da yake mai kura-kura kamar misali kamar dan wake ko abin da yake da irin shakalin sa haka to babu lafi sai mutun ya san yayin tsinsa guda uku sai ya dauka yace wannan sunna ce ta annabi sirra da amincin Allah su kara tabbata gare shi idan kai haka da niyyar sunna ce da niyyar bin sunna annabi sirra da amincin Allah su kara tabbata gare shi zaka samu lada insha Allah ta'ala amma shi kuma mutumin da ya san yayin tsinsa gaba ɗaya ci abinci bai lafi ba sai dai kawai zaka ce masa ya bar abin da yake shine yafi ina fata an fahimta قال مروتنا ديسي يتي وقال باين أن نفس إرادة أمنتن الله سأرى تبتع أغريش يغمتن أبنتن سا ياسد لأنياتن سا قال سيتي إذا سقطت لقمة أحدكم إذن لومر قيدة تكينك تفائي كان تكينتن أبنتكا لغو لوما ذاك كيبا كي كاو سي أرشن سا أسيت سقو تيدة غانك سي تفائي كسا النبي تي إذا كتفار غريكا فليمطي عنها الأذى kayi kokari ka dauko ta ka share mata dattin da ya hau jikinta ma'ana abinda ta dauko a ƙasa na ɗan zarazara ko ɗan ƙasa-ƙasa idan wajen bashi da kyau to sai ka share shi idan ko wajen mai kyau ne babu lafi sannan waliya kulha sai mutun ya mai ita bakin sa ya cinye ina fata an fahimta to kamar mai tambaya ya tambaya cewa me yasa me dalilin da yasa aka ce idan mutun abincin shi ya fada ƙasa ya dauka ya ci sai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi cewa la yada'ha lishaytani kada shi mai cin abincin fa ya sake ballo mana ƙasa ga shedan saboda idan ya batta shedan makiyinsa babban makiyinsa shi zai dauka ya cinye to kaga bai dace a ce kake ciyar da makiyinka kake kara masa karfin da zai samu kuzarin da zai zo yake ka da shi ba an fahimta ai ko a cikin ruwan muslim annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi cewa yi hakika shedan yana halatto mutum a kowanne abu daga cikin sha'aninsa duk abin da ka sani zaka aikata shi to shedan zai halatto wajen kai ga ko zai samu rabansa a ciki rabansa shine idan kai sakaci da ambaton Allah to shi kuma sai gangaro sai sadado sai ya yi rabansa daga jikinka annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ta cin abincinku saboda haka idan ɗan ku ya zo cin abinci ya ambaci sunan Allah sannan idan yana cikin cin abincin lomarsa ta subuce ta fadi to ya dauka ya goge ta ya sanya ta a bakin sa ya cinye saboda kada ya bar ta gaba ga shedani ina fata an fahimta annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace marota hadisi ce amara an tuslata alqas'atu har yanzu annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi umarni da a sibe tukunya ko kuma kwano ko plate da mutum yake cin abinci tuslat shine abin da ake nufi da shi misali idan ka ci abincin abin da ya rage a ƙasan kwano to sai ka sanya ɗan yatsan ka haka sai ka sade shi sai ka kalato sai ka sanya a bakin ka cinye shi ma ne duk amane da addinin musulunci ya shar'anta shi ake so mutum yayi qala nan ma annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare shi bai gushe ba sai da ya ga mana illa da yasa yace ai haka yace fa innakum saboda ku da kuke cin abincin la tadaruna ba ku sani ba fi ayyi ta'amikumul baraka a cikin wanne ne daga cikin abincin ku albarkar take abin nufi abincin da ka gama ci ya shiga cikin cikinka ko kuma wanda yake ɗan yatsinka da zaka sade ko wanda ya rage a cikin kwano a cikin wani albarka yake kai baka sani ba ina fata an fahimta to kada ka bar ko ɗaya daga ciki wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi to a cikin wannan hadisi akwai abubuwa da dama ɗaya daga ciki ya nuna mana ɗaya daga cikin ladabban da addinin musulunci yake buƙatar mu yi lokacin cin abinci shine me idan kana cikin cin abinci ka gama to ba daidai bane mustahabbi ne ka san yanya tsinka a baki ka sade su kamar yadda yanzu mu turawa sun mana barbara tunani galibi cin abincin ma da hannu wani gani yake kawayanci ne ba ma zancen sada hannu ba ka sanya abinci ma ka sanya hannu ma ka ci abinci zaka wani gani yake kawayanci ne yanzu ta wannan tuwo tuwo dai da yake na gargajiya wani zai ci sai ya dauko cokali sai guturto anan sai dangulmi anan sai ci to kun ga duk wannan mun ɗabi'ance ne da su ɗabi'a ta tura wacce mu kuma ta toye mana wani lada da ya kamata mu samu a cikin addinin mu ka ci abincin da hannu ka sada hannun ka shi kansa wani abu zaka samu na lada kamar yadda ake so amma za ku ga idan mutum ya zauna a wajen cin abinci irin na ƴan gawu sai ga an kawo mutum cokula kala biyar da mai yatsu da mai hannu da ta wuka da mai mutum yana cin abinci hannun dama da hagu ya yanka wannan da hannun hagunsa da damansa ya dauka da haka mutum yana yana tayi kamar ba musulmi ba to wannan duk ba daidai bane ɗan uwa sanya hannunka a baki ka sade kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen ya kawo a nan wajen cewa shi wannan sade hannun da kai duk abin da shari'a ta ce kai ɗan uwa idan ka duba za ka ga akwai hikima a cikin sa yace a cikin anyatsin mutum akwai wani sanadari da yake fita ya shiga bakin sa wanda wannan sanadarin yana taimakawa wajen saurin narkar da abinci a cikin mutum ina fata an fahimta wannan likita ne na likitanci ne na zamani kuma ya tabbatar da shi wanda sokali babu wannan sanadarin a cikin sa dan yatsinka da kake gani wanda kake gani idan ka ci abinci da shi kuma kai kauyanci to idan ka gama ci ka sa hannunka ka sade ka sade to akwai wani sanadari da yake furzuwa ya shiga cikin bakinka wanda yake taimaka maka nan da nan abincin naka ya narke amma sai aka mutum sokali duk saboda me ana shi saman damar samun ladan waccan sunnar da annabin sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi koyar da shi har yanzu a cikin wannan hadisi mun ji cewa ba ma hannu ba kadai hatta kwanan da mutum ya ci abinci ko plate ana buƙatar shi ma ya bi shi ya katse shi shi ma ya cinye saboda me abinci dai idan mutum ya ci shi albarka abincin ake nema to albarka baka san a wanne yake ma wanda ka gama ci ya shiga cikin ka maybe ba ciki Allah ya aje albarkar ba wanda ka sade aninka maybe duk albarka ba anan take ba maybe wanda ka bari a cikin kwanan anan albarka yake ina fata an gane malamai suka ce amma fa ba cewa aka wai dole ne duk yawan abincin da aka zo maka shi dole sai ka zauna ka cinye shi dan ka sada hannu ba ina fata an gane yadda ka iya ci shikenan sai ka sada hannunka sai ka tashi sauran fa sai ka dauka ka ba mu bukaci shikenan ma kai wata sunna ina fata an fahimta ba sai dole sai ka zauna ka cinye ba sannan shi sada hannun mu fahimta ana yin sa ne bayan an kammala cin abinci gaba daya ba a sada hannu lokacin da ake cin abinci da yawa daga cikin malamai suna gani makaruhi ne kana cikin cin abinci ka rinka sada hannunka dalili shine idan ka sada hannunka za kuma ka ƙara mai da shi cikin kwanan da kake cin abinci idan ka mai da shi kuma akwai ragowar yawon da ka sada hannunka kuma ya shiga cikin abinci ina fata an gane ai ko saboda haka bai dace ba sai mutum yayi ne ya gama cin abincin sa ya kammala tsaf sannan sai ya sada hannunsa wannan shine abin da aka fi bukata saboda haka ƴan uwa mu rinka kokarin dabbaka abin da addinin mu ya zo da shi su waɗancan mutane waɗanda ba addinin mu ɗaya da su ba duk abin da yake nasu ne ba sa jin kunyar sa wallahi komai lalacewarsu su ba sa jin kunyar sa za su yi a gaban ka kuma duk abin da suka san zai kawo maka cikas a naka addinin su sa maka shakka ko ka ji kai kyaman naka addinin su sai yadda su kawo maka shi da amma ka duba abin mamaki yadda da yawa daga cikin mu mana kyamar irin wannan abubuwan yanzu ka je gaban mutane ka zauna ka shiga irin gidan irin shagunan na ƴan gayu da ake sayar da abinci a zo maka abinci da cokula kala-kala ka tattara cokulan ka ajiye su a gefe ka nan da ɗan rigar ka ka rinka ci ka gama kuma ka sada hannunka ya kake gani sai ka zama abin kallo a wajensu kun ga fa abin da kai addini ne fa manzon ka tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya maka umarni ka yi haka ya ce kada ka wanke hannunka ka sade amma abin kallo ya ka zama kalli yana bada mu sai ba haushe mai irin riga irin ta kasa rinka cewa wai kana bada su to ba sai je karɓo ka ba Allah ya sa mu dace har yanzu kuma a cikin wannan hadisi mun fahimci cewa akwai albarka da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin abinci amma sharadin samun wannan albarka shine kai bismillah lokacin da zaka ci idan ka zo kawai ka dilme hannu ka zanduma hannu a cikin abinci ba tare da bismillah ba to wannan shedan zaku ci tare da shi kamar yadda na gaya muku cewa shedan yana halatto mana a dukkanin al'amuran mu gaba daya da ka zo zaka ci abinci zai zo na kusa da kai ya tagumi kana cewa bismillah sai tashi ya kama gaban sa ya san bashi da rago a cikin abincinka amma da zarar kai shiru baka ce bismillah ba shikenan shi ma sai ya dilmi hannu manzon rahama tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cin abinci shi da su sabai sai wata baiwa ko wani bawa kamar yadda zo a cikin hadisin ya to da gudu yana zuwa kawai sai miƙa hannunsa zai sa a cikin abinci sai annabi ya carbar ki hannunsa sai ya mai da shi sai ya yi bismillah wani ma ya ƙara zuwa annabi shi ma ya ƙara riƙe hannunsa sai ya yi bismillah da ƙarshe da aka tambaye annabi dalilin da ya sa ya musu haka sai ya ce kowane ɗaya daga cikinsu shedan ya sa hannunsa a kan hannunsa yana zira hannu shi ma zai zira hannunsa haka annabi ya ga musu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana sa hannu shi ma zai sa su ci tare da shedan sai annabi ya carab ya riƙe saboda shi wahayi ake masa ya san abin da mu ba mu sani ba ya ce bismillah wannan bismillah tasu ita ce abin da zai sanya shamaki tsakanin abincin da su annabi suke ci da kuma shedani to shi yasa ka san dan uwa duk lokacin da kazo ka ci abinci baka ce bismillah ba to kawai ka dauka kuna cin abinci da kai da shedan ne kawai ina fata an gani to kaga abincin da aka ci shi tare da shedan ina albarka a cikin sa babu sannan wannan hadisi da karantar da mu cewa shedan fa makiyinku ne babba kuma ka dauke shi a matsayin makiyi inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir bai dace ba a ce kai da mutumin da yafi kinka a duniya kap ba za ka samu wani mutum ko wata halitta da yake maka gaba mabayyaniyar gaba ba kamar shaytani ya kasance kuma kake taimaka masa wajen samun karfin jikin sa dan shi ma yana samun karfin jiki da kuzari ne lokacin da ya ci abinci kamar da kuka sani shaytanu suna cin abinci kamar yadda muke cin abinci suna shan abin sha kamar yadda muke shan abin sha suna kwantawa su huta duk wani abubuwan su ma suna yi suna da lokacin baccin su da lokacin hutu duk suna yi su ma to bai dace ba a ce abincinka shi zaka ba makiyin kuma yazo ya yake kar shi to duk abin da ka san shaytan zai samu ya rayu jikin sa ya kwari wa kwari ka hana shi idan abincinka ya fara dauke shi amma mu fahimta yan uwa ba ce idan wajen bashi da kyau gaba ɗaya kuma a ce dole sai ka ci ba a'a idan wajen yayi bacin da bai kamata ka ci abinci ba saboda lafiyarka sai ka kiyaye irin wannan abincin kuma Allah ya sa mu dace wannan hadisi kamar yadda muka ji Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa kuma har yanzu idan ka kalli hadisin zaka ga kai tsaya da alaka da kankantar da kar annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi kamar yadda babin da muke ciki kenan babin da yake bayani game da kankantar da kai na annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ko kuma babin da yake umarni game da kankantar da kai da kuma sassauta fakafakai yan uwanka musulmi hadisi na biyu a yau kuma na takwas a cikin babin wa an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كربو daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace daga annabin Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ma ba'atha Allah nabiyyan illa ra'al ghanama Allah subhanahu wata'ala bai taba turo da wani manzo ba ko wani annabi daga cikin annabawan sa kaf face yayi kiwon dabbobi qala ashabuhu wa anta sahabban annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi da suka ji manzon Allah ya bada wannan labarin cewa duk annaban Allah sun yi kiwon dabbobi sai suka tambaye shi cewa har kai ma ya manzon Allah saboda a cikin sa akwai kananan yara wanda ba su rayuwa da shi ba lokacin da suke lokacin da yayi wancan aiki a cikin su kuma akwai mutanen Madina wanda ba su rayuwa da shi a garin Makka ba to sai su ba san annabi shi ma yayi kiwon dabbobi ba sai suke tambaye sa Rasulullah kai ma kai kiwon dabbobi fa qala sai annabin Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace na'am eh ni ma nayi kiwon dabbobi kuntu ar'aha ala qararita li ahli makkata na kasance ina kiwon dabbobin ala qararita akan wasu ƴan ladaddaki ƴan kudi da ake bani li ahli makkata na mutanen makka ma'ana dabbobin mutanen makka suke tattara min na kora su cikin daji in je su kiyo in na dawo da yamma kowa ya dauki abin da ya kamata ya bani haƙƙi na ya bani in je in biya buƙatata da shi wannan hadisi mun gabatar ya gabata a cikin babin da ya gabata kafin wannan ko ya wasu ba za ka mun yi sharhi akan sa ba dole sai mun ƙara wani bayani akan sa ba hadisi ne da yake Imam al-Bukhari ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata anan hadisi na gaba wa anhu shi ba da an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabin Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi qala yace law du'itu ila qura'in aw zira'in laqabiltu walau uhdiya ilayya zira'un aw qura'un laqabiltu annabin Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace law du'itu da za a kiraye ni ila qura'in izuwa wata walima da aka shirya ko wani cin abinci da aka shirya wanda babu komai a cikin sa sai qura'a abin da ke ce qura'a shine abin nan kaurin dabba ko akuya ko rago kaurin ta can kasan inda ba komai sai kashin nan ina fata an fahimta ko can mustadiqus saq al'aru min al-lahm inna can kasan nan inda yake ba siririn nan babu komai a wajen sai kashi kaga wannan nama mai wannan abin mai zaka samu a jikin sa nama saboda Allah ina fata an gane kashi ne kawai kashin ma kuma ko riga ta rika samu da sallah irin kashin nan da ake sarawa kaga idan aka tara shi tsalle ta shi dan to irin sai za ka ga babu wani abu moriya a jikinsa manzo Allah ya ce to koda irin wannan kafar ta dabba kasanta aka dafa aka yi romo aka kira wani aka ce in zo ce zan amsa sallallahu alaihi wasallam zan zo ba zan ki zuwa ba au zira'in ko kuma zira'i shine abin da yake sama da nan din ma shi ma da duk kafa ne babu wani abu ne na kirki ne nama da aka samu a wajen shi ma idan aka kiraye ni aka ce in zo in ci abinci an girka min naga irin wannan ne annabi ya ce ko da na sani ko zan zo in zauna in ci walau uhudiya ilayya da za a yi min kyauta a bani kyauta ta me zira'un aw qura'un ta dai shi zira'i kafar akuya aw qura'un ko kuma wannan kasan sangalalin akuya laqabiltu yace wallahi da ra karba rawul bukhari wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi wannan hadisi shi ma ku kalle shi da kyau za ku ga ya nuna mana me kankantar da kai na annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ma'ana bai damu da abinda za a bashi ba idan an kira shi zuwa ga wani abu shi abinda ya damu da shi shine mutumin da ya kirawo shi din ya sa masa farin ciki da jin dadi a cikin ransa an fahimta mutumin da ka kirawo shi zuwa ya kirawo ka zuwa wata walima ko wani abu da ya shirya maka sai ka zo gidansa kana ya tsane fuska ya kawo maka abinci ka ce kai wallahi na koshi da sauran su ta Allah zai ji dadi ba zai ji dadi ba amma annabi ya ce ko menene ko da irin wannan kashin ne aka dafa shi zan ci saboda mai in faranta wannan mutumin rai sannan kuma ka san duk mutumin da zai wannan a matsayin abinci ka san ba mai kuɗi bane mai kuɗi sai dai a soya kaji ko kuma rago guda ko sa ko abin da ya kamata haka amma duk mutumin da za a ce iya wannan kadai yake da shi kaga talaka ne to annabi babu rusa da talocin sai zai amsa zai je inda yake saboda mai saboda faranta masa rai kankantar da kai irin nan annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wannan kuma shine ya kamata ya zama siffar kowanne irin mu'mini annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam baya aibata abinci idan an kawo masa idan yana so sai sa hannu ya ci iya da zai iya dauke hannunsa idan ko baya so sai ya dauke hannunsa daga cikin abincin ba zai faɗi komai a kansa ba sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mu zama gaba da idan zaka ci abinci kada kana cin abinci kana kushe shi kai wallahi miyar babu gishiri wallahi miyar nan ba ta dadi ba wannan miya lami wannan kankuwa ba daidai bane idan aka kawo maka abinci idan ka ji kana marmarin sa to sai hannu ka ci kai hani an ka tashi ka kama gaban ka idan baka bukata fa zare hannun ka salin alin ka tashi ka tafiyar ka amma fadar magana akan wannan abincin ba daidai bane yan uwa ko mai rashin dadin sa kuwa dan shi mai abincin ba zai ji dadi ba ko da mata ka ce kuwa ta kawo maka abinci kake kushe abincin na ta ji dadi za ta ji dadi babu wanda ba zai ji rashin dadi kawo matar ka a ce ta girka abinci ta bata lokacin da duk dan kai te dan ka yaba ka zo ka rinka cewa kike miya ba gishiri ya kike haka irin wannan abubuwan to ba daidai bane saboda haka idan mutum zai ci abinci kawai sai ya ci idan ba ya ci kuma shikenan sai ya tashi ya kama gabansa wannan hadisi shi ma rawahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi anas dan malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace kanat naqatu rasulillahi صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق او لا تكاد تسبق انا take ba mu labari cewa taguwar annabin Allah tsira da abinci su kara tabbata a gare shi mai suna al-adba ta kasance ba tsere mata a fagen tsere idan an hada ta da wata taguwar ɗan uwanta ɗan uwarta ina fata an fahimta annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana taguwa sunanta al-adba ba waccan taguwa al-qaswa ba akwai taguwar sa mai suna al-qaswa ta fi shahara galibi an fi saninta to ba al-qaswa ba akwai al-adba ita ba anan malabi suke cewa babu laifi sanyawa wasu daga cikin dabbobi sunaye babu komai wannan al'adar larabawa ce kamar kun ga jaki da annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yake hawa nasa yana da suna shi ma sunan sa ufair ufair sunan jakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa kai babu laifi gana da wata akuya ko wata tinkiya sai ka sa mata suna ba kai laifi ba ina fata an gane ba kuma insha Allah ta'ala ko kana da doki zaka iya kiransa da wani suna babu laifi insha Allah ta'ala to annabi yana da taguwa sunanta al-adwa wa na taguwa ta kasance duk lokacin da akai musabaka aka hada ta tsere da wata taguwa wata ba a taba gani ba a tarihi wata taguwa ta guje mata duk tsere ita ce post ita ce take zuwa ta farko shikenan ko kuma aulata ta da tusbaku ko kuma babu taguwa da take iya tsere mata
فجاء أعرابي على قعود له أنا مترادة سيوني بالعربي نكوي يشغو سيكين غرم مدينة على قعود له أكان واني راقمي ناشي تنك أرمي قعود شيني راقمي ديكي تنك أرمي بيجير مسوسيبا يشغو ديشي غرم مدينة فسبقها سيأكار السيري دولن تاقوات أن نبتراد أمنسن الله سعر تبتا أغري سيما تبنتن كوسي يهوشيتا ya wuce taguwar annaban Allah tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi fa shaqqa zalika alal muslimina wannan abin da ya faru sai nauyi sai kuntata ga al'umma musulmi saban da suke tare da annabi a lokacin sai zuciyarsu ta yi rashin dadi wasu daga cikin su suka fara kuka dan me za a samu taguwa da ta zo ta wuce taguwa annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi din suka shiga damuwa ribwanillahi alaihim hatta arafa annabiya حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حسد النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى تبتا gare shi ya gano wannan damuwar da take tattare da su a fili ya gane cewa sana cikin damuwa sakamakon wannan abin da ya faru fa qala sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata gare shi yace haqqun ala Allah alla yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu sai annabi kwantar masa da hankali ya dariya yace ku sani cewa haƙƙi ne akan Allah subhanahu wataala abu ne da ya dora wa kansa cikin ganin da masa babu wani abu a cikin rayuwar duniyar nan kaf da zai yi sama face sai Allah madaukakin sarki ya sauke shi ƙasa haka duniyar take yi duk abin da ya sama yayi kololuwa ya tafi wata rana sai ka samu kuma ya dawo haka abin yake dutse ne ka dauke shi ka jefa shi ko kuma ka raba bindiga sama zai rinka tafiya da nisa yana ƙara nisa daga lokacin kuma da speed din sa ya ƙara yaje can ƙarshe ko me zai yi sai dawo to haka duniya take duk rayuwa haka take in dai abu ne da yake dan duniya ba duniya to haka yake idan batun ne na abin da ya shafi kuɗi sarauta iya kaza haka al'amarin yake zaka ji wani lokaci mutum da yake labari cewa duk garin nan ko duk yankin ko duk unguwar su ba mai abu kaza kamar shi ana nan idan ka je ka dawo wata rana sai ka ji an ce ai wannan nan yanzu amma dai nijin labarinsa gaba daya ina yake wallahi ba a masan inda yake ba duniya ta juya shi ina fata an gane to wannan hadisi shi ma annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a garisha yana so nuna sabai haka duniyar take kada ka daukan ka Allah madaukakin sarki ya baka wani matsayi na musamman ko dukiya ko ya baka wani matsayi na mukami ka ringa dauka cewa ai wannan mukamin zai dawoma akan ka wannan dukiya ta dawoma akan ka saboda haka ka ringa yi wa mutane abubuwan da ba su dace ba to sai annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a garin nuna musu cewa haƙƙi ne akan Allah in dai abu ya sama sai ya daga shi yadda ka samu wannan abin yanzu to gobe ya ga wannan ka ne yake da shi ba kai ba koda kana da shi za ka ga yazo ya fika da kai ake labarin yanzu kuma sai ka ga har da kai ake labarin sa kuma yanzu ba duniya ta canza ba kenan haka al'abarin yake wannan hadisi yana karantar da mu halaccin musabaqa me musabaqa shine kokarin gwada wani abu kamar yadda annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi kan sa sabai musabaqa ta gudu ta tsere mai da sabi Abdullahi dan Umar ke ba mu labari cewa akan samu yi gudu akan doki daga waje kaza zuwa waje kaza daga waje kaza zuwa waje kaza idan doki an masa training ya zama doki ne dan fararre dokin da zai yin yaki to sai a sa masa inda zai musabaqa ya fi nisa sama da dokin da bai goge ba adabe kan sa su an yaka sai haka malamai suka ce babu laifi kuma ku rinka sanya yaron ku musabaqa cewa ku zo ayi musabaqar kaza misali ko karatun qur'ani ko ayi musabaqar hadisi hadda ce hadisi ko abin da ya kama da haka sai dai abin da malamai suka yi bayani akan sa cewa sanya wani abu na kudi ko abin da ya kama da haka akai shine suka yi bayani akan sa to da yawa daga cikin malamai suka ce idan har abin nan da aka sa ba wai daga bangarori guda biyu ne idan wannan bangaren ya kawo shi kuma ya zama caca ina fata an fahimta kai ka kawo ni in kawo sai ayi wanda ya cinye wani yayi ya ce wanda ya rinjaye wani shikenan ya cinye wannan caca ce to amma misali kai ne misali a ce mahaifi ne kai ka ce da yaranka ku zo tun da ajin ku daya duk wanda ya fi iya karanta amma daga farkon ta zuwa karshe babu gyara zan bashi abu kaza malamai suka ce irin wannan babu laifi ina fata an fahimta yawwa Allah ya sa mu dace wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi wannan babi ya kare ana zamu shiga sabon babi babi na 72 babu tahrimil kibari wal ijabi wannan babi zai mana bayani game da haramcin girman kai da kuma jiji da kai girman kai jiji da kai kusan abubuwa ne da suke kusan iri daya shi girman kai kamar da zamu zo mu ji a cikin hadisi annabi tsira da amincin Allah ta'ala tabbata a gare shi ya fassara mana shi karara babu bukatar wani dogon bayani akan sa annabi ya ce girman kai shine batrul haqqi wa ghamtun nas shine kin gaskiya da kuma rena mutane zamu zo mu bayani idan muka zo hadisi insha Allah ta'ala shi kuma jiji da kai shine Allah madaukakin sarki ya baka dama kai wani abu na aiki ko ka samu wata dama to sai ka rinka jiji da kai sakamakon wancan damar da Allah madaukakin sarki ya baka ka rinka daga mutane ka fada kana ji kafi su wannan shine jiji da kai dukkan su addinin musulunci haramun ne Allah madaukakin sarki hana su ina fata an fahimta yawa kamar yadda kuka sani cewa shi girman kai daya daga cikin laifukan da aka fara saban Allah madaukakin sarki da shi kamar yadda shedan lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi annabi azumi sujjada me ya dauke shi ya kiyin sujjada rena annabi adamu da ba haka bane yace ka halicce shi daga me daga taboni kuma ka halicce shi da me daga wuta ta ya za a halicce shi daga wuta shi halicce shi daga tabo kuma ne mai sujjada wa yith qala rabbuka lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba sai Allah ya ce me wastakbara wa kana min al kafirin kun ga abin da aka fara yi kenan girman kai ya fara yi to malamai suka ce shi duk mutumin da yake yi wa mutane jiji da kai ko kuma yake daga musu kafada ko yake ji su ba kowa bane saboda ya rena su mutumin da yake ji da takama yake musu girman kai yake musu kuma jiji da kai to ya sani cewa irin fa kallon da yake wa mutane su ma irin su suke shi ma irin su suke masa an tambaye wani cewa ya kake kallon mutane sai ce ai shi mutane na kallon su ba wani sa'ansa a ciki kusan shi yafi kowa to shine sai aga masa cewa to ai kai ma kuma irin kallon da mutane suke maka cewa kai ba kowa bane a cikin su ba shikenan ba an ara tambaye wani kai kuma ne irin kallo kake wa mutane yace ai ni mutane ina masu kallon mutane tunda Allah ya karrama su to ni ma dole ne in karrama su ai mutum abu ne mai daraja kawo abu yace ai ni da yawa ina ganin mutane ma sun fi ni to sai aka ga masa cewa kallon da mutane suke maka kai ma irin wannan kallon suke maka wani babban mutum suke kallon ka mai daraja mai kima mai martaba a idan su na taba ba ku misali anan wajen shine mutumin da yake mutane jiji da kai da girman kai kawo misalin mutumin da ya hau can sama ne kololuwa na mana misali kamar da gidan martala din ko kuma da dogon banki ya yake hango mutane a ƙasa ɗan ƙanana to su ma idan su daka ya suke hango shi to haka ake zubi na kallon ko an fahimta kun ga shirya kallon su ga wasu ɗan mutsi mutane duk ba su isa ba wanda ya isa to su ma ya suke masa kallo shi ma bai isa ba saboda shi ma ɗan ƙarami ina fata an gane saboda haka a ɗabi'u ne da suke masu cutarwa kwarai da gaske kuma suna ɗaya daga cikin cututtukan da suke damun zuciyar ɗan adam sai dai ko da yaushe mutum ya dinga kokari wajen samo abubuwan da ya sarrafa shi da waɗannan mugayen ɗabi'u za mu shiga cikin babu mu ji abubuwan da suka ƙunsa qala Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina Allah yake faɗa a cikin wannan sura ta al-qasas aya ta 83 cewa tilka darul akhiratu wancananka gidan lahira me yasa aka ce masa ad-darul akhiratu gidan lahira gidan karshe kenan me yasa aka ce masa gidan karshe shine malami suka ce shine gidan daga shi kuma sai dai ayyuba babu wani gidan kenan kun san gida kala hudu ne gida na farko da ɗan adam muke fara rayuwa a cikinsa shine cikin mahaifiyarsa duniya ce mai zaman kanta gida na farko kenan daga nan kuma sai intikali daga cikin mahaifiyarsa zuwa wannan duniya da muke ciki duniya ta bi kenan idan ya rayu ya gama ya rasu sai a sanya shi a cikin kabari barzahu kenan duniya ta nawa kenan ta uku daga nan kuma sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara kiyama ta tashi sai kuma ya tafi duniya ta ƙarshe shine wuta ko aljanna ita ce duniya ta ƙarshe to kun ga daga lahira akwai ta duniya kenan babu to shi zaka ce mata al-akhiratu gidan karshe kenan darul akhirah kenan gida na karshe to Allah ya ce wannan gida na karshe gida ne da Allah madaukakin sarki ya sanya shiga lil ladina la yuriduna uluwan ga wadanda ba sa nufin uluwan neman daukaka ko neman dagawa da ji da isa da takama fil ardi a doran kasa wala fasada ba kuma sa neman me fasadi barna a doran kasa sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqina amma kikkiar makoma tana ga masu tsoron Allah Allah ya samu daga cikin su wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tamshi fil ardi marahan kada kai tafiya a ban kasa marahan ai kana mai toroko kana mai bubbudewa da ji da isa a cikin tafiyar ka shine marahan ai tabakhturan tabakhturan kada kai tafiya kana mai budewa da ji da isa tafiyar takama Allah madaukakin sarki yace kada kai haka to a gaban ayi sai yace innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tulan tofa Allah ya ce innaka lan takhriqal arda duk yadda kake ji da isa kake ji kamar kun san wani idan yayi ado ya fito sai rinka ji kamar ma kasar ba ta iya daukar sa ba kaga yadda yake tafiya yana budawa yana kallon hagu sa da daman sa yana haka ko yaga akwai inda ya danyi abin nan haka mutum yana ji wani wata irin tafiya to lokacin da mutum ya fito na irin wannan tafiyar sai ka tambaye shi innaka lan takhriqal arda shin saboda wannan takamar ta kaka iya bugan kasa da kafarka ta kule ka shiga ciki walan tablughal jibala tulan sannan dai da kake ji da isa da takama tsayin ka ba zai kai dutse ba ko tsayin wannan rufin zai kai bare dogon dutse ba zai iya kaima ba to saboda kaga abu ne da yake Allah madaukakin sarki baya san sa kwarai da gaske kuma baya san me yin sa Allah subhanahu wataala yace wala tusair khaddaka linnasi Allah yace kada ka juyar da al-khadd shine kuma to kada ka rinka karkatar da kuma tunka gabarin mutane abinda ake nufi da wannan shine saboda kana nuna mutum bai isa ba kuna magana da shi kana kautar masa da kai ko kuma ka zo wucewa kai ka gane shi ka dauke masa kai ka kautar masa da kuma tunka ya kalli can shi kuma yana nan bangaren kada ka mutane haka ina fata an gane Allah ce wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha haka nan kuma kada kai tafiya a doran kasa kana mai ji da isar takama sai Allah ce inna Allah la yuhibbu man kana kullu muqtalin haka ne kullu muqtalin fakhur Allah madaukakin sarki baya san duk wani mai ji da takama sannan fakhur mai yawan alfari mai yawan fariya malamai suka ce muqtalin shine mutumin da yake ji da takama ta wajen shigarsa da yadda ya fito wajen hayarsa kenan fakhur kuma mai yawan fariya a bakin sa mu ne wani ai mu ne su wani wallahi sun haka duk maganar mutum kaji alfariya ce ai ni wallahi ni babu wanda isa ni kaza kai waye kai shine malamai suka ce abinda shedan ya fara yi kenan Allah madaukakin sarki ya karya shi da yace mu ni kalaqatani an halice ni to kai waye kai ina fata an fahimta saboda kai yawan alfahari da baki ko da jiki ba shi da kyau wa ma'ana malaci abinda ake nufi da tusair khaddaka linnasi shine ay tamiluhu wa tu'ribu bihi anin nas shine tamiluhu ka karkatar da shi ka bijirar da shi gabar mutane ka dauke shi gabar mutane bayan ka riga ka gansu takabburan saboda girman ka alaihim ga agare su wal marahu kuma abinda al marahu take nufi la tamshi fil ardi maraha at tabakhtur shine takama da ji da isa Allah baya san haka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim Allah yake ba mu kissar qaruna a cikin suratul qasas da har yanzu kamar da mun taba karanta kissar qaruna a baya shi qaruna ɗaya ne daga cikin mutanen da suka rayu a lokacin annabi musa wasu daga cikin malaman tarihi ma suka ce dan uwan annabi musa ne da talaka ne matsiyaci yazo roki annabi musa ka roka mu ubangijinka ya dan wadata ni annabi musa ya ce in fa sai dai a roka mu annabi musa ya roka masa Allah madaukakin sarki shine aka ba shi dukiya mai tarin yawa da yana zama a cikin mutane dukiyar ta yawan da ma ya fi karfe zuwa a cikin mutane killace kansa ya koma can gefe shikenan ba ruwansa da kowa ba wanda zai taimakawa ba wanda zai agazawa duk wanda zai ce gaje ka nemi naka ni ma aiki ne kokari na ne ba ni wannan dukiya qala inna ma utitu ala ilmin indi kai ba ka zai ka nemi naka to dukiya kenan to Allah madaukakin sarki ya ce inna qaruna kana min qaumi musa qaruna ya kasance ɗaya daga cikin mutanen annabi musa fa baga alaihim sai ya dagawa gabarin su yayi zalunci ta hanyar dagawa gabarin su wa atainahu min al-kunuzi Allah ya ce mun bashi taskoki ma inna mafatihahu irin taskokin da mabudan su ma kadai mukullayen da ake bude su latanu bil usbati ulil quwwati za su nauyayi mazaje zarata ma abota karfi abin nufi ba wai taska karuna ba mukullayen da ake sa a bude taska karuna idan aka zo aka zube sa a kasa to sai an samu gardawa majiya karfi sannan suke iya daga su duk da kuma tana Allah ce wai latanu tana nauye su ba sa iya dagawa ga kace al usba shine daga 3 zuwa 10 to ku duba zaratan mutane masu karfi a ce mutum 10 ba za su iya daga mukullin taska mukullayen taska ba wannan irin taska ce ita taska mai a cikin ta kenan yan uwa ina fata an fahimta Allah barka sarki ba da kansa yake ba mana labarin ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qawmuhu lokacin da mutanen suka ga al'amarin qaruna fa ya fara wuce gona da iyaka a gawata sa ta fara yawa sai suke masa wa'azi cewa id qala lahu qawmuhu lokacin da mutanen suke ce masa la tafrah kada kai fariya kada kai dagawa inna allaha la yuhibbul farihina ajiga Allah madaukakin sarki baya son masu fariya wabtaghi fi ma ataka allahu daral akhirah suke ce masa ka nemi abinda Allah madaukakin sarki da abinda Allah madaukakin sarki baka na dukiya ka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya sannan kada ka manta rabanka da duniya shi ma ka ci gaba da nema ina fata an fahimta wa ahsin kama ahsana allahu ilayka ka kyautata kamar yadda kai ma da matsiyaci ne Allah ya kyautata ya baka kudi ka zama mai dukiya wala tabki al-fasada fil ard kada ka nemi barna a doren kasa inna allaha la yuhibbul mufsidina Allah subhanahu wa ta'ala baya son mabarnata da ya tashi magana kun san abin da yace sai yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi yace kun ga ku saurara wannan fa abinda Allah ya bani utituhu an bani shine ala ilmin indi akan wani ilimi da nake da shi wanda shine mun sai da samu wannan dukiyar wasu malamai suka ce ala ilmin indi akan wani ilimi wanda Allah barkan sarki ya riga ya san cewa ni na fi cancantar sa ku me yasa ba ba ku ba awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashadd min quwwatan fa aktharu jama'a Allah yace shin baya gani cewa an halakar da daga cikin karrondi wanda sun fi shi yawan tara dukiya da yawan karfi Allah yace wala yusalu an dhunubihim almujrimuna Allah yace fa khasafna wa bidarihi alardh Allah yace da karshe lamar qaruna sai kasance sai muka kasa tsawa sai ta bude qaruna sai rufta a cikin ta da shi da dukiyar ta sa gaba daya khasafna wa bidarihi alardh da shi da dukiyar ta sa da gidansa gaba daya sai suka rufta a cikin kasa fa ba kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min almuntasirina babu wasu daga cikin mutanen da suke tattare da shi wanda suke taimaka masa ko bayin sa ko wasu nasa da su iya taimakon sa ba Allah madaukakin sarki ba bai kasance kuma daga cikin wanda Allah zai taimaka ba saboda me tun farko Allah ya wata waye Allah ya masa ka to zai taimake shi kuma yanzu ina fatan gane kun ga qaruna bai ja masa wannan mai ja masa wannan girman kai da ji da isa da ka kamun Allah madaukakin sarki ya dilme da shi sai da aka ce fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi ya fito ne fa a cikin mutanen sa a cikin kawa da ado ya hau doki dokin da an masa ado da zinare da kaza gashi nan an kai yana tafiya dagos dagos sai bayan daya fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarum innahu lazu hazin adib mutane ɗan duniya masu san duniya suna ganin qaruna sai su gan cewa ya kai can mu ina ma mu Allah ya ba abin da ya ba qaruna ba haka ake mai haka ake duk abin da gani suka ce ina ma ni ne da wani da abin wani ka san hanyar da bai samu ka san irin yadda yake tasarrufi da wannan abin da yake da shi idan aka baka kai ma aka baka irin dabi'unsa da halin sa fa ka nemi naka fallalar daga Allah madaukakin sarki ba sai ka nemi irin nasa ba qala inna ma utituhu
suna cewa ya laita lada mitla ma utiya qarun innahu la dhuhadhin azim wa qala alladhina utul ilma waylakum sawabullahi khairun liman amana wa la yulqaha illa alladhina wa yulqaha illa as-sabiruna wadanda suke da imani bayan Allah ne gari sai suke cewa ayar dinku kada ku sake ku rinka neman irin wannan abin da yake da shi ku sani cewa babu abin da yake ba wanda yake dacewa da samu abin da yake da Allah barkin sarki sai wanda ya hakuri ya bi shi to da ƙarshe da ƙasa ta rinka da karuna su waɗannan mutanen da suke cewa ina ma su ne suke da dukiya irin ta sa me suke cewa wai ka annallaha yabsutu arrizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir sai suka ce laula amanallahu alaina la khasafa bina da fa a ce mu Allah ba irin baiwa da yawa karuna tun mu hadda mu aka rubuta fa la khasafa bina tun da tun mu rubuta da mu wai ka annahu laifu lihu zalimuna duk inda azalimi yake baya rabota har abada Allah ya tsare mu hadisi na farko a cikin wannan babi وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كربو daga sahabi Abdullah dan Mas'ud yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annaban Allah tsira da abinci su kara tabbata a gare shi yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na girman kai subhanallahi daidai da kwayar zarra an san kwayar zarra wasu malaman suka ce abin da ake nufi da zarra ma ido ba iya ganinta sai an samu dubi irin wanda yake iya hangen abin da ido ba iya gani sannan ake iya ganinta to daidai da wannan abin idan akwai shi a cikin zuciyar mutum da girman kai bashi ga aljanna sai hankalin sa bai tashi kowa sai tuno da irin yanayin da yake dabi'a da yake mu'amala fa qala rajulun sai ɗaya daga cikin sabbai yace innar rajula ya manzan Allah hakika mutum fa yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan yana so ga yayi wanka ya sanya tufafi mai kyau wa na'aluhu hasanatun yana so ga ya sa takalmi mai kyau ya fito dan gaya da shi da wasu kowa yana son haka sai rasulullah shi ma wannan girman kai ne ina fata an fahimta wato shi a dabi'arsa mutum ne da yake dan gaye a dabi'arsa mutum ne da yake mai son gayu mai son kwalliya to sai ga wannan kwalliyar da yake santa da yake son gayan nan shi ma yana cikin girman kai shi ma girman kai ne mutum ya kwalliya ya gayu ya rasulullah mutum bai na so ya sa kaya masu kyau yana so ya sa takalmi mai kyau kana so ka sa hula mai kyau kana so ka sa agogo mai kyau kana so ka sa kaza mai kyau ya rasulullah shi ma shin girman kai ne qala sai annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal a wannan abin da ka faɗa ba girman kai bane saboda hakika Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki baya son kazanta da tarkacen kazanta Allah madaukakin sarki mai kyau ne sannan kuma duk abin da yake mai kyau a cikin shiga da kamanni da dabi'a da yana son sa sai annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace al-kibru idan kana so ka san menene hakikanin girman kai baqrul haqqi shine kin gaskiya wa ghamtun nasi da kuma rena mutane rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi baqrul haqqi abinda ake nufi da baqrul haqqi daf'uhu wa radduhu an qa'ilihi shine juyar da gaskiya da tunkuɗe ta game da wanda ya faɗe ta wa ghamtun nasi abinda ake nufi da ghamtun nasi ihtiqaruhum shine rena mutane kasance ba wanda yake da gashi a kanka babu wanda yake da gashi a babu baka ganin kan kowa da gashi sai kai to ƴan uwa mu fahimci hakikanin abinda ake nufi da wannan dabi'a don mu guje ta saboda da yawa daga cikin mu akwai irin wannan dabi'a da taimaka ka tutu amma shi mutum abinda yake gani wani daban yake hango a matsayin mai girman kai shi bashi da girman kai wato duk mutumin da za a gaya masa gaskiya ki dauka yana gani shi abu inda ba daga bakin sai fito ba to babu rosa ba gaskiya bace wannan ba mai girman kai kuma shi
ina fata an fahimta kun san akwai mutanen da suke su shi Mr. Right ne kawai Mr. Perfect ne shi duk abin da zai faɗa shine daidai kai idan ka zo da abinka ba daidai bane to wannan alamu ne na girman kai sannan raina mutane kowa ba shi da mutunci a wajenka manya ba su da mutunci yara ba su da mutunci maza ba su da mutunci mata ba su da mutunci kowa ba shi da mutunci mutunci saka yana farawa da na cewa ai shi wallahi shi an gosu ba wani shege ga kana ware da gaske to wannan shi ma alamu ne na girman kai alamu ne na girman kai to haka da yawa daga cikin siffofin da mutane suke dauka suke gani cewa ai girman kai ne ko abin da ya kama da haka to galibi shi mai daukar siffa zaka ga shi yake siffata da girman kai ma bai sani ba saboda haka a wani dabi'u ne da suke abubuwan zargi da ya kamata a ce mun guje su mun bar su Allah madaukakin sarki ya sa mu dace hadisi na ƙarshe wanda akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala wa an salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu an garbo daga salama dan aqwa yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rajulan haqiqa wani mutum akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a wajen annabi tsira da abincin Allah ta tabbata a gare shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci annabi yana wajen bishimalihi to kuma sai aka rashin sa a dana gun sai yake cin abinci shi mutum da hannun hagu yake cin abinci me da muka sani ɗan uwa na yi mana dan wannan jan hankalin can kwanakin baya a ɗaya daga cikin karatattakan mu nace cin abinci da hannun hagu haramun ne addinin musulunci haram annabi tsira da abincin Allah ta tabbata a gare shi yace idan kun tashi cin abinci la ta'kulu bishimali wala tashrabu bishimali fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali idan za ku ci abinci kada ku ci abinci da hannun hagu sannan kada ku sha abin sha da hannun hagu saboda shaytan shi yake sha da hannun hagu kuma ya ci da hannun hagu saboda haka ma'amala ta ci da hannun hagu ɗan uwa wannan haramun ne bai halatta ba ko karamin yaro ne bai kamata a ce a ganshi yana cin abinci da hannun hagu a raba da shi ba a ce ai yaro ne a bar shi bai kamata ba sai a hana shi saboda idan ya taso da gunnan kuma shikenan amma yaro tun yana karami ake kokari a nuna masa abin da ya dace haka ake tarbiyyar yara ɗan uwa ba yaro sai ya gira duk abin da yaro zai a ce ya karamin yaro ne a raba da shi ba daidai bane annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi jikokin sasan da usai tun suna kana yake nuna musu ga abin da ya dace ayi ga abin da bai dace ba sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum yana cin abinci da hannun hagu annabi ya ganshi fa qala sai manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya ce masa kul bi yaminika bawon Allah sada manka kace da shi da nci da hagu qala sai wannan mutum yace la astati'u ni fa bazan iya ba annabi ya ga haka ina fata an fahimta ba wa bazai iya cin abinci da hannu ga bane saboda hannun daman sa akwai ciwo ko akwai matsalar da ta nashi ci da hannun dama a'a kwata kwata babu ɗaya daga ciki kawai girman kai ne yana gani annabi sai ga masa gaskiya ba ina fata an fahimta to kun ga duk mutumin da yake gani annabi sai ga masa gaskiya ba a duniya kuma zai ga masa gaskiya babu qala sai annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace masa lastata'ta kada Allah ya saka iya shine fasarar nan wajen lastata'ta kada Allah ya saka iya ma'ana addu'a ce annabi tsira da amincin sai ta gare shi masa yayi a kansa addu'a ce annabi ya masa mummuna lastata'ta kada Allah ya saka iya me yasa annabi ya masa wannan addu'ar saboda mummuna dabi'arsa da mummuna halinsa ta saba addinin musulunci ina fata ba wai dan shi annabi akan karan kansa shakhsiyar sai saba ba a'a saboda ya saba abin da yake na addini ya saba sunna duk mutumin da yake kokarin fito na fito da sunna wannan shine karshen sa tun daga duniya zai samu ala a cikin rayuwarsa to barka za abin da ya fara da shi ba mana'ahu illa al-kibar shi ba rajul hadisi yace babu abin da ya hana shi yasa hannun daman nasa sai girman kai kawai yana gani shi ba zai ci da hannun kawai tun da ya fara da hannun a rabu da shi akwai mutane in suka fara yin abu to abin kunya ne su a gare su dan wani ya musu nasiya su daina ba su daina ba duk da za a ga masa gaskiya abu kaza ba daidai bane wallahi ba su daina ba to wannan kun ga shine babban abin da ake kira da girman kai qala marwacin hadisi yace fa marafa'aha ila fihi tun daga lokacin sai hannun sai sandare bai ƙara iya daga shi zuwa bakin sa ba an gane sai annin sa kawai tsaya kamar sanda sanda tana nan kaswa to haka nan sai ya tsaya ba ya dauko ba da ya ce ba zai iya ba to sai annabi ya ce kada Allah ya saka iya daga lokacin bai ƙara iya daga hannun sai kai shi bakin sa bare ya ci abinci da shi hannagunsa ta shinye ta zauna a haka wannan shine ɗaya daga cikin illa da matsalar da saba wa sunnar annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi suke zanyo mutum akwai isar da wani malami ya kawo a cikin littafinsa mai suna ta'zimus sunna ya kawo kisosi da dama bana iya rato da yawa daga cikin su yake cewa akwai wani mutum da ake gama sa cewa annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci kada ya tsumbala hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke shi sau uku sai annabi ya ce fa inna ahadakum la yadari aina batat yaduhu saboda ɗaya daga ɗayan ku ai bai san inda hannunsa ta kwana ba mutum yana bacci hannunsa bai san inda zai zara shi bai sashi a hancinsa ya sashi a zai iya sashi a ko'ina to sai annabi ya ce maimakon hannunsa da ya kwana bai san inda ya shiga ya fita ba ya wanke shi sau uku kafin ya sashi a cikin ƙwarya idan abin da ake tsumbala hannu a cikinsa ne to shi mutumin kawai sai ya ce a shi ya san inda hannunsa ta kwana sau da haka shi zai yi alwalarsa kawai yadda ya saba yi sai aka ce maka annabi yana cewa kaza kana cewa kaza ka sai ce eh malamin da yake rawuta da sai yake cewa sai ya kwanta ya bacci da ya safe da ya tashi wallahi kawai sai ya ga hannunsa kusan fiye da nan ɗinsa ya shiga cikin dubararsa fiye da nan ɗinsa ya shiga cikin dubararsa kaɗan kenan daga cikin abinda saba wa sunna annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yake ja mutum shi yasa a ce maka manzon Allah ya ce ka ci zaka wuri tawili ko zaka yi abin izgili wannan wallahi ba karamin matsala bane a rayuwar mutum bari ma idan mutum ya yi abin izgili to ya kake fitar da shi daga musulunci gaba ɗaya ma gaba ɗaya ba addinin musulunci wallahi kuwa a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza idan kana da karfin halin da kake gani ba za ka iya dainawa ba to ja bakinka kai shiru kaje ka ci gaba da fasikancin ka yafi maka sauki amma kai wata magana akai kai wani sharhi akai to wallahi wannan zai iya fitar da mutum daga musulunci waɗancan mutane lokacin annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi da Allah ya kito mana kissar su a cikin suratul bara'a kusan abin da suke fa kenan ana tafiya a cikin ayari za a je yaki munafikai tawagarsu daban sun ware suna ta hira wai waɗannan mutane masu katin ciki masu kaza wasu ne ya su yaƙi kalle su wa su ne su ciri ba sai a ƙirƙire da dariya wanda suke nufi da masu ƙatin ciki wa'anda ba da sahabbansa su ne ya su yaƙi su ne ya su iya kaza kalle su sai wanda ya sa dariya sai wanda mai sa dariya a cikinsa akwai wani sahabbi mai imani sai ya ce kai annabi kuke ga haka da sahabbansa wallahi munafikai ne ku kuma sai na ga wa annabi sai ya tafi da gudu yana zuwa sai ya tarar wahayi ya riga shi daga saman bakwai mala'ika jibril ya zo ya ga wa annabi shi ɗaya daga cikin su wanda yafi zakiwa a cikin maganar shine zo sai yake ga annabi tsira da aminci su tsara tabbata gare shi ya rasulullahi wallahi ba mun yi wannan magana bane da ganganci mana sana'a muna yi ne kawai saboda ɗaya bata jarar tafiya ya rike akalar raƙuma annabi tsira da amincin Allah su tsara tabbata gare shi annabi yana ce masa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziuna la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yana faɗa annabi yana ƙara mai ta masa wannan yanzu ku da Allah da ayoyin Allah da manzansa kuke izgili kuke wasa kuke dariya kuke shewa to la ta'tadiru kada ku kawo wani hanzari wannan hanzarin da kake kawo Allah bai karɓa manzansa ba bai karɓa ba qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce duk kun yi kafirci ba kun kafarta bayan kun yi imani Allah madaukakin sarki duk ya kafarta su saboda ka ƴan uwa yiwa sunnar annabi tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi izgili ba karamin hatsari bane a cikin rayuwar dan adam Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma ya shiryar da mu to ina gani anan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya riga yayi abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin ala alihi na'am na'am Thank you.